إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin huwacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana mai albarka ta Juma'a yau 5 ga watan Zulhijja shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 24 ga watan Yuni shekara ta 2023 miladiya. Insha Allah za mu ci gaba a jin fassara na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma. Farkon abin da ya sauka cikin wannan littafi na Raddul Azhani ila ma'anil Alkur'an na Sheikh Abu Bakar Muhammad bin Rahimahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka. A darasin da ya gabata mun tsaya akan ayar da take magana a kayan gaisuwa irin ta musulunci, sallama kenan, wanda ita ma a matsayin nau'i ne na ceto da kuma waɗansu hukunce-hukunce waɗanda suka ta'allaka tattare da ita kamar yadda suka zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kana aka cika ce da tabbatar da kalmar tauhidi na cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa, da kuma alwashin da Allah ya yi cewa zai hallara mutane cikin kaburbura har zuwa ranar alkiyama ba kokonto cikin wannan batu, domin babu wanda yake Allah gaskiyar zance. To malam ya ce wa ma taqaddama min awwali surati ila huna, abin da ya gabata tun daga farkon sura har zuwa nan hiya hududul mu'amalati والعدالة فيما بين المسلمين أنفسهم. واتو ينا بطوني هكاين إياكوكي نمو آملا تون دقا فرقو أبن دي شافي مرايو حزو أبن دي شافر أبن قادو حزو أهو كنشو كنشو ماتا دوس أبا بيدا أكا أنبتا أتكين وانا سورة دقا فرقو انتزوانا إياكوكي ني نيد زاء قدانا دمو آملا da kuma shimfiɗa adalci a tsakanin musulmai su karan kansu. Wa sayadhkuru fi ma ya'ti hudud al-adalati fi ma bainal muslimin, cikin abin da ke tafe kuma Allah ta'ala zai ambata mana ne iyakoki na adalci abin da ke tsakanin musulmai wa baina ghayrihim min al-kuffar, da waɗanda ba su ba ma cikin kafirai. Wato adalcin musulunci bai tsaya kawai a tsakanin musulmai su kadai ba, hatta yadda za su yi mu'amala da kafirai, kai kafirin ma wanda ake yaki da shi, shi ma akwai irin yadda musulunci ya shimfiɗa adalcin da za a kiyaye masa. To shi ne ayoyin da za su zo na gaba za su yi tsokaci akan wannan al'amari. To mu sani su kafiran nan nau'i-nau'i ne, shi ne malai ce wal kuffaru anwa'un, su kafirai nau'i-nau'i ne, ba bugun kaɗanya musulunci ya musu ba. Musulunci ya sanya kowane kafiri a ajinsa, kowane kafiri gwargwadon yadda ya mu'amalanci musulmi akwai irin ajin da musulunci ya ajiye shi, bisa wannan kuma akwai yadda musulunci ya tanadin hanyar da za a mu'amalance shi. Minhumul munafiqun, a cikin kafirai akwai munafiqai, su suka fi hatsari, su suka fi tsanani. Wahum mukhtaliduna ma'al muslimin al-mukhlisin, su ne waɗanda suke garwaya da musulmai tsantsa, za su shigo cikin musulmai tsantsa su zan tare da su, alhali kuma su kafirai ne ba musulmi ba ne, har ma suna musharaka da musulmi a cikin ayyuka irin na musulunci, amma fa musulunci bai zauna a zuciyarsu ba. To su waɗannan sun fi barazana, sun fi hatsari a cikin zamantakewa. to akwai da musulunci yayi tanadi a mu'amalance su zamu ji kadan daga cikin wannan siyakin dake tafe wa minhum al-kuffar wa ahlud dhimma daga ciki kuma akwai kafirai waɗanda suke ahlud dhimma in an ce ahlud dhimma kafirin amana kenan kafirin amana yana da bambanci akwai wato ahlud dhimma sannan akwai al-mu'ahadun ahlud dhimma shine wanda ke zauna karkashin musulmi asali ahlud dhimma shine wanda ke zauna karkashin saitara na musulunci amma kuma ya yadda da izzar musulunci kuma zai dinga biyan jizya gurgudun abin da aka sanya masa musamman wanda suke ahlul kitabain da kuma majusawa a wani kaulin to za su dinga biyan jizya shekara shekara gurgudun samun su hasali ma saboda adalcin musulunci waɗanda suka tsufa suka rakwabe suna biya to akan dauke musu masu su ma sun shiga tensho kenan yanzu ba za su dinga biya ba to su ne ahlul dhimma irin waɗannan ana kada musu martaba irin waɗannan akwai waɗansu hukunce-hukunce da za mu ji dangane da su cikin wannan siyakin da ke tafe na irin privileges da musulunci ya ba su yadda ake kulawa da wasu haƙoƙinsu da wasu damammaki da aka ba su sama da sauran kafirai sannan kuma wanda yake al-mu'ahad shi ma za a ce kafirin amana ne a musulmi a hausance domin ina so in fayyace mana ne don mu san cewa in an ce kafirin amana harce biyu ne su larabawa za su ce ahlud dhimma sannan kuma za a ce al-mu'ahad mu kuma kawai kafirin amana za a ce to nau'i biyu ne wancan shi ne nau'in farko da na ambata al-mu'ahad shi kuma shi ne wanda yake ƙarƙashin daularsa su suna da gwamnatinsu suna da ƙasarsu amma sun kulla amana ta yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu da musulmi babu yaƙi ba taimakon wani akan wani kaga su suna ƙasarsu kai ma kana ƙasarka to wannan shi ne ake ce da shi al-mu'ahad wanda ya fito daga cikin shi ne al-mu'ahad su al-mu'ahadun kenan to wannan nau'i na biyu kenan ahlud dhimma bayan waɗancan munafikai wa minhum harbiyun daga cikin nau'in kafirai kuma akwai waɗanda ake yaƙi da su su babu zaman lafiya kawai yaƙi ne su gani su buge mu gani mu buge wa minhum ghayru dhalik sai malama yace a cikin kafiran ma akwai waɗanda ba waɗannan ba fa bada'a bil munafiqina wal mu'amalati ma'ahum sai Allah ta'ala ya fara ambaton munafikai da kuma yadda za a mu'amalance su musamman a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a dalilin munafikan wancan lokacin ayat ta sauka fa kana sai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا
الله تعالى يتي فما لكم في المنافقين فئتين me yasa ne kuka raraba kashi biyu ne game da lamarin munafikai ai ma sha'anikum sirtum fil munafiqin fi'atayn ay firqatayn firqatun taqulu naqatuluhum wa firqatun taqulu la bangare yana cewa mu yake su wani bangaren musulmi yana cewa a kada mu yake su asalin wannan aya kamar da Imam Muslim ya rawaito a cikin sahihinsa daga Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit yana ambata an je yakin Uhud, da aka je yakin Uhud kamar yadda Allah ya bada labarin cikin suratu Ali Imran. Annabi ya fita da mutane mutum 1000. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul rasul munafiqin sai ya debo mutum 300 da wani abu har an je kusa da Uhud, sai ya ce mu ba za mu je yakin ba, mun fasa. Suka faɗi kalamai masu kama da haka, law na'lamu qitalan lattaba'nakum, sai suka dawo. Wannan sun yi ne ba dan komai ba, wai dan su kare lagon musulmi a kare da ku, da kuna ga kuna da jama'a, yanzu kuma sai da aka zo dab haduwa da abokan gaba. Sai ya ce kai mu mun fasa, sai ma ya sanya shubuha a cikin zukatan wasu, har wasu ma da suka so su biyo shi wanda ba munafikai ba, Allah ta'ala ya tabbatar da su. Suka zauna tare da annabi. To a wannan lamari ne annabi sallallahu alaihi wasallam kaman yayi shawara da sahabbansa, sai waɗansu suna cewa naqatuluhum, ai waɗannan mutane in mun gama da Uhud in mun je za mu yaƙe su ma, tunda suka yi wa manzon Allah haka. Wasu sai suka ce a'a, me zai saka a yaƙe su kuma, ai musulmi ne muna tare da su, suna sallah tare da mu, dan da yanzu an samu inhirafi tattare da su, ai ba a yaƙe su ba. To sai Allah ya saukar da wannan aya domin a nuna wa me ya saka musulmi dangane da lamarin munafikai har za su raba baki. Fama lakum fil munafiqina fi'atayn, me yasa kuka rabu kashi biyu dangane da lamarin munafikai, har wani bangare na cewa mu yaƙe su, wasu kuma suna cewa a'a kada mu yaƙe su. Ai tamkar faftiraqukum fi sha'nihim yud'ifu wahdatakum, rabuwan da kuka yi a cikin lamarin su ya ma raunana dunkulak waje guda. Ai musulmi in za su fuskanci abokan gaba, so ake kalmar su ta zama daya, kar ku raba harci. Ayyan bage an tashtami'u ala qitalihi, wato ya kamata ku hallara wajen yaƙarsu baki ɗaya. Ku hallara wajen yaƙarsu, duk da cewa hadithi ya inganta kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo a wannan yakin, saboda fusatan da musulmi suka yi akan lamarin da Ubay ibn Salul ya yi shi ne rasul munafiqin, dan shi duk ya skemin wannan abin ya tsara. Umar ibn Khattab sai ke neman izini wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya rasulullah da'ani adrubu unuka, manzon Allah ka banni idan mun koma gida an sare wuyansa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'ahu, kyale shi. Ka kyale shi. La yaqulu an-nasu inna muhammadan yaqtulu ashaba, sauran mutanen da suke waje ba su san me yake mana a gida ba, su kawai suna ganin sa musulmi ne. Kafirai idan suka ga nasa an kashe shi, sai su ce to ga can Muhammadu ya saka ana kashewa sahabbansa, yaushe ku za ku yi imani da shi, dama kashe ku yake yi. To kaga annabi ya bar wannan din saboda husnul tadbir, siyasatul umma, saboda wata hikima ce, amma ba wai dan annabi ya goyi bayansa ba. To nan ayan alqur'ani dai ta gaya wa musulmi, duk da cewa ba a yi umarni ga musulmi mu yaƙe su ba, to idan aka ce a yaƙe su, akwai waɗanda suka bayyana, akwai wanda ba su bayyana ba, ko ba haka Allah ya faɗa cikin suratu Bara'a ba? Daga cikin mutanen Madina akwai wanda suke munafukai, akwai wanda kuka sani, akwai wanda kuma ba ku sani ba, Allah ne ya san su. To kaga in aka ce a yaƙe su, su ba jan daga suke ba, tare da ku suke, wa za ku yaƙa? Sai ya zama rigima ta Boko Haram kenan, ko sai a rasa meye ma ake yi? To don haka sai Allah ta'ala bai ba da izinin a yaƙi munafukai ba, har suka gama yayansu, har zuwa ƙarshen al'amari, tare da cewa babu waɗanda suka fi tsananin cutar da musulmi daga ciki kamar su. Kafirin da ka san kafiri ne, dama kana takatsantsan da shi, amma munafiki da ke cikin musulmi kuma ya san sirrinsu, kuma yana musu kutun gwila, yana warware musu duk wani abin da suka tsara za su aiwatar, ya ambata ma abokan gaba, ya fi tsanani. Shi ya saka cikin suratul Baqara da Allah ta'ala ya ambaci mu'mina a aya 4, sai aka ambaci kafirai kuma tsantsa a aya 2 munafikai kuma sai aka kawo musu aya 13 wajen ambatan su ana ta fadan su sufofin su ana ta fadan su sufofin su to Allah ta'ala yace wallahu arkasahum bima kasab Allah ta'ala ya maida su saboda abin da suka aikata mana Allah ya maida su baya ne sun ki zama tare da annabi sun koma arkusiyya shine arruju' ai Allah ya maida su raddahum ila hukmil kuffari Allah ya maida su zuwa ga hukuncin kafirai min adh-dhulli was-sagar suka samu kaskanci suka samu walakantuwa karanta da suna musulmi yanzu kuma sun dawo me sun dawo kafirai wato saboda abinda suka yi dinga yi wa manzon Allah suka dinga yi wa musulunci da rashin gaskiyar imani da rashin kyakkyawar zuciya wajen fuskantar hukunce-hukuncen Allah sai Allah ya warbar da su kasa aturiduna an tahdu man adalla Allah wato kaman ana ambata ma waɗanda suka ce kada mu yaƙe su ai su ma musulmi ne ƴan uwanmu to Allah yake cewa shin kuna nufin za ku shiryar da wanda Allah ya batar da shi ne ai ata'uddunahum min jumlatil muhtadin yanzu kuna daukan su a cikin taran shiryayyun mutane ne wal istifham fil mawdu'aini lil inkar tambaya da aka yi anan wajen aturiduna an tahdu man adalla Allah wato duka ana da can da aka ce famalakum fil munafiqina fi'atayn duka ana inkari me yasa kuka zama haka shin kuna nufin akan za ku shiryar da wanda Allah ya batar ne ai kada kuma ku yi tunanin zaka iya shiryar da wanda Allah ta'ala ya batar da shi domin Allah shine mai shiryarwa don haka yace wa man yudlilillahu duk wanda Allah ta'ala ya bashe shi falan tajida lahu sabila ba za ka taba sama masa wata hanya ba hanya zuwa ga shiriya a ba za ka sama masa ba ai tariqan ilal huda ba za ka sama masa hanya da za ka shiryar da shi ba Allah ka shiryar da mu Allah yace waddu su irin waɗancan munafikai da babu ingantaccen imani tattara da su su suna burin ne ai tamannau suna fatan law takfuruna kama kafaru da za ku kafirta mankuma kamar yadda su suka kafirta fatakununa sawa'a sai ku zamanto daya ko a yanzu waɗanda suka koshi da lamarin duniyanci suka koshi da lamarin zamani da lamarin duniyanci suke ganin bin Allah subhanahu wataala ƙauyanci ne suke ganin waɗansu dokokin addinin musulunci ƙauyanci ne to kullun fada suke yi da shari'ar Allah kullun inda shari'ar Allah ta ambaci kaza su fada suke da ita domin zaka ga akwai waɗanda suke son zamanantar da hukunce-hukuncen musulunci ma'ana hukuncin musulunci a juya shi dan ya dace da abin da zamani yake so a ce mata kada a aurar da su har sai lokacin da suka wuce shekara 18 ana an maida shi kaman ka'ida ko kuma a ce yara suna da haƙƙoƙi kada a musu bulala kada a musu horo a bar yaro karami in ma ya maka barna ya faffasa maka talabijin yana kokarin exploiting potentialities ɗinsa ne yanzu yana so ya gane wata basirarsa ce meye a cikin talabijin ɗin watakila eh haka su suka ɗauka ko in ka masa bulala akwai child's right to waɗansu duk suna kokarin kiyaye irin waɗannan ko kuma a ce mata suna da haƙƙoƙi kallabi tsakanin raunna ai za su iya tafiya su yi gogayya tare da maza don me yasa za a ce wa karna fi buyutikunna ai mata a basu su yi gogayya tare da maza duk abin da maza ke yi su ma su yi in ma gidansu nima ne su ma su je in ma kallon ball ne su je in kowane irin abu ne ake yi su ma su aiwatar a basu su yi shugabanci da dai kwama cala kala kala waɗanda ake son wai sai an zamanantar da shari'ar Allah kuma akwai musulmin da zaka ga tabbas rubuce-rubuce ma suke yi akan irin wannan su nuna cewa irin wannan ɗin ƙanƙame shi ai bai dace da wannan zamanin ba in ya dace da zamanin manzon Allah zamanin da ne amma yanzu ana wani sabon zamani ne don haka musulunci yana tafe da zamani sai a ce wa musulunci ya dace da zamani wannan lafazin kuskure ne musulunci yana tafe da zamani a musulunci baya tafe da zamani zamani ne yake tafiya da musulunci shi ya kamata in ka ce musulunci yana tafiya da zamani ma'ana kenan duk inda zamani ya bi musulunci ma za a juyar da hukuncin ya dace da abin da zamani yake so shine ma'anar fa to sai dai kace zamani yana tafiya da musulunci shi musulunci yana nan yadda yake haka yake a shekara 1400 din suka wuce duk zamanin da yazo sai a juya zamanin dan ya dace da musulunci to sai dai a ce musulunci wato zamani yana tafiya da musulunci ba dai a ce musulunci yana tafiya da zamani ba ni ban yadda musulunci yana tafiya da zamani ba sai dai zamani shine ya kamata yayi tafiya da musulunci duk inda wani abu na zamani yazo sai a dora shi a ma'aunin musulunci ya dace sai a ce a bai dace ba to ya zame kuskurima ga wannan abun dan ya dace da musulunci mu amfana da shi to sai a masa kanikanci dan ya dace da shari'ar Allah dan mu amfana da abin da zamani ya kawo to wannan shine abin da ya dace to duk waɗanda suke ban irin wancan tafarki na azamanantar da musulunci to sun yi koyi da munafikan baya ne waddu law takfuruna kama kafaru suna fatan ina ma ku kafirta kamar yadda su ma suka kafirta fatakununa sawa'a sai ku zamanto daya fil kufr cikin kafirci to don haka Allah ya ce fala tattakhidhu minhum awliya'a kada ku kuskura ku riki majibinta daga cikin su waɗanda su za su jibinci lamarinku na addini suna ba ku shawara kada ku yi haka in dai mutum ya zan wannan shine manhajin sa to kada ku rike shi a matsayin mashawarci majibinci wanda zai taimaka muku akan gudanar da addininku ai tuwallunhum da za ku jibince su wa in azharu al-imana ko da ku sun bayyana muku musulunci ba haƙiƙan musuluncin suke sha'awa ba al-muradu an-nahyu an an yuttakhadha minhum waliyun walaw wahid wato nan hani ne kada a riki wani majibinci daga cikin su ko da mutum ɗaya ne Allah ya ce hatta yuhajiru fi sabilillah har sai sun yi kaura zuwa ga tafarkin Allah alhijratu anan wajen ana nufi ma'anoni kaman guda uku malamai suka kawo malamai ce arada bil hijratu huna alkhuruj ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lil qital fi sabilillah nan ana nufi kada ku bi waɗancan munafikan a zamanin manzon Allah waɗanda suka koma baya kin bin annabi wajen yaki kada ku jibince su hatta yuhajiru fi sabilillah ai har sai sun fita tare da manzon Allah lil qital fi sabilillah dan yin yaki don ɗaukaka addinin Allah mukhlisina suna masu tsarkakewa niyya sabirin suna masu haƙuri muhtasibin masu fatan samun lada a wajen Allah ma'ana sai lokacin da suka fasa wannan boran nasu suka dawo suka yi mubaya'a a annabi wajen fita da shi yaki tare da shi su agaza masa to anan ne imanin su ya inganta sai ku jibince su to sai aka fassara shi haka ake nufi da al-hijrat kana ikrima daga cikin almajiran abdullahi ibn abbas manyan malaman tafsiri na hijaz yace hiya hijratun ukhra nan ana nufin wata hijira ce daban wal hijratu ala thalathati awjuhin yace ai hijira nau'i uku ne akwai hijratul mu'minina fi awwal al-islam hijran da musulmai suke farkon musulunci wa hiya qawluhu ta'ala shine inda Allah yace lil fuqara'il muhajirina alladhina ukhrijuu min diyarihim ko talakawa wanda suke muhajirai wanda suke kaura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka da sauran garuruwan su zuwa madina wadannan almuhajirun ne wannan alhijratu kenan ita ce wanda annabi yace la hijrata ba'da alfath walakin jihadun wa niyyatun wa qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi da kuma wanda ya fita daga gidansa yana mai kaura zuwa ga Allah da manzansa nan ma ana nufin irin wannan alhijratul ula din ne wanda ya mutu akan hanya yana kokarin isa bai isa Madina ba to shi ma dai Allah ya amshe shi a matsayin muhajiri ladansa ya cika a wajen Allah wa nahawihi ma min al-ayati da waɗansu ayoyi da suke kama da wannan yana nufin wannan shi ma wata nau'in hijirar daban ta zamanin annabi wa hiya khuruju ash-shakhs ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabiran muhtasiba shine yayin da mutum zai fita daga garin su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai hakuri akan abin da ya same shi muhtasiban yana mai tsammanin lada a wajen Allah kun san akwai ciwo fa mu yanzu ba za mu iya sani yaya ciwon yake ba saboda ba a zamanin su muke ba yanzu mu zamanin digital era ko zamanin duniya tafin hannu lazuma wani ya bugo muna Eid sallah Juma'a wani ya bugo mu waya daga Saudiya muka gaisa to da ko ya lamarin yake in Alhaji zai tafi kuka ake tai ai ta kuka ana share majina a raka shi Kano ana ta kuka ana ban kwana gani ake yi kaman ya mutu daga kaji labarin Alhaji bana cewa alhazan jiha kaza sai rasu a wajen cinkosan jifa sai kaga mutane hankalin su ya tashi in an amfa jihar su ko wataƙila da nasu alhaji kaga ai tafiya aikin hajji yafi bada barazana a wancan lokacin akan yanzu ko tunda yanzu kamar zaka iya video call da shi kana ganin sai yana ganin ka kuna zance to ya kake gani a wancan lokacin to a lokacin ma kana jin hajjin bana kenan to ya kake gani a zamanin annabi da in ka fita ba a san yaya lamarin yake ba wataƙila baka isa destination ɗinka ba kula ta cinye ka wataƙila abokan gaba sun kama ka sun yi wani gu da kai sun saida ka a matsayin bawa an kore ka a cikin danginka ka tafi wajen bakunta a lokacin da ake tsananin kabilanci ba mai taimakon wani sai kabilarsa amma haka aka kori mutane daga garinsu saboda musulunci allazina ukhruju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah to ya kake ga tsananin abin yake to don haka hijira a wancan lokaci tana da tsanani shine mutum ya fita yana mai hakuri dan ana bukatan hakuri kafin ka hijira kai ne kuma dan neman lada a wajen Allah la li agradid dunya ba kai ne dan neman wani abu na duniya ba wahiya almuradatu hauna mana yace ita ake nufi a nan wajen amma wasu malamai sun akkada ba itan ake nufi ba alhijratu anan ba ana nufin hijira bane asali duk da cewa siyakin yafi nuna kaman itan ake nufi kamar da Imam al-Qurtubi rahimahullahi an mutaci cikin tafsirinsa ba wannan din ita bace duk da siyakin a gaba yana nuna kaman itan ce amma ana nufi wato alhijratu ne min al-ma'siyati ila ta'a ita ake nufi ai suka a garin su suke munafikan dan jullun munafikai a lokacin mutanen Madina ne jama'ar shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da mutanen kauye da yake taimaka musu da dukiyarsa saboda mutum ne mai kudi yana da influence yana da martaba a cikin jama'ar sa to kaga kenan su wace kaula ake nufi su yi dama Madina suke su aka samu wani mun fahimta don haka abinda ake nufi hatta yuhajiru fi sabilillah har sai lokacin da suka kaurace ma bore ma manzon Allah sai lokacin da suka kaurace ma saba ma umarnin Allah suka dawo zuwa ga biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tukunna suka zamanto yan uwanku da za ku jibinci al'amarinsu to shine nan malai yace wa hijratun an jami'il ma'asi ya kawo wannan din duk da yayi ta akidin waccan ta baya yace akwai kuma hijira da mutum zai yi gabaran dukkan safo qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al muhajiru man hajara mana Allahu anhu mai kaura shine wanda ya kaurace ma abin da Allah subhanahu wataala yayi hani wa hijratul munafiqin da kuma kauracewa munafikai wasu malamai kaman shi Abu Abdullahi yana cewa akwai wata hijirar daban akwai wa hijratu man aslama fi daril harbi fa innaha wajiba wanda yake kasar kafiran da suke yaki da musulmi kuma sai Allah ta'ala ya nufe shi da musulunci to ai kage yanzu ka kashe shi kawai zasu yi ko to kaura a wajen sa wajibi ce ita ma hijira ce mustaqilla sannan akwai hijratu ahlil ma'asi a kaurace wa masu sako ita ma hijira ce mustaqilla duk wanda ya zamanto koda kuna dadi da shi yanzu sai ya dora wa kansa kuma saba wa Allah to kaurace masa wannan za a istikhrajin wannan hukunci daga cikin abin da ya faru na kabilan su Ka'ab ibn Malik wadanda suka zauna baya basu ba annabi ba ai darasin da ya gabata a mas'alar sallama mun ambace su ko to su waɗannan kaga a lokacin saba ma umarnin annabi suka yi sai annabi ya ce a kaurace musu Allah ya umarnin a kaurace musu to don haka idan mutum yana tare da wani musulmi mai bin Allah kuma sai ya dawo ya shedan ya ja shi ya lazumtar makansa saba ma Allah aka masa nasiha yake bi yake ya bari to wajibi ne shi ma kaurace masa wallahu alam to nan Allah ta'ala yake ambatawa fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah irin waɗannan munafikai kada ku rike su majibinta har sai sun yi kaura cikin tafarkin Allah fa in tawallaw in ku suka juya baya suka kibin Allah din wa aqamu alamahum alayhi suka tsayo akan abinda da suke kan nasa wa huwa nifaqu min ghairi hijra shine munafincin nan ba tare da kaurecewa sako ba wa min ghairi sidqin wa nushin ma'al muslimin kuma suka kiyin gaskiyan batu suka kiyin nasiha ga musulmi to Allah ta'ala ya fadi hukunci game da su fakhuduhum ku kama su wa qatuluhum kuma ku kashe su haifu wajadtumuhum da inda kuka same su duk wanda suke cutar da Allah da manzansa da nifaka ya tabbata to Allah ta'ala ya daura hukuncin kisa akan su tare da cewa annabi bai taba wanzarwa ba bisa wancan hadithin bukhari da muka ambata da umar yace a bashi ya sare wayan ubay ibn salul annabi yace a kyale shi kada mutane su ce muhammad yana kashe sahabbansa annabi bai taba kisawa an kashe wani munafiki ba to amma dai wannan shine hukuncin nasu fa khuduhum wa qatuluhum haythu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliya kada ku daki wani majibinci daga cikin su tuwallu nahu da za ku jibince shi wala nasiran ko wani mai taimako bihi ala aduwikum wai za ku nemi taimakon sa akan abokan gaba ba ruwan ku da su ko da su ko ba su Allah ta'ala zai ba ku nasara don haka duk wanda ya nuna alaman nifaka a cikin jama'a fito na fito yake da dokar Allah an masa nasiha ya ki ya bi to ku musulmi ina ruwan ku da shi ba ruwan ku da shi kar ma ku ce za ku nemi taimakon sa wanda ya fito kai tsaye fada yake da addinin Allah yana fada da dokokin Allah yana taimaka ma fajirci kuma an masa nasiha yaki ya zama munafiki ya bayyana musulunci amma kuma baya bin sa sau da kafa to irin wannan kada a nemi wani taimako a wajen sa a ce wai za a sai motar kungiya a nemi taimako a wajen sa ko za a yi wani waye ko rabu da shirgi Allah zai buɗa muku hanyoyi ko ba da irin waɗannan tarkacen ba Allah ya shirar da mu wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira fa inna hukmuhum hukm al mushrikeena to mu hukuncin su hukuncin mushrikai ne qatlan wa asra wajen yaqa da wajen kama su su zaman tun ribatattu fi hillin aw haramin imma hillin ne ko a cikin harami kun san harami nan ne ba a yaki ko to ko a cikin harami ne suratu baraa ayoyi za a ji Allah ta'ala ya bada dama kai yakin in dai sun yake ka to ka yake su a baya ma Allah ya ambata cikin suratul bakara kuma ashara ila nau'in thanin min al-kuffar bayan da muka ji nau'i na farko sune munafiqun sai Allah ya ishara zuwa ga nau'i na biyu na kafirai wa hum ahlu dhimma su kuma sune kafiran amana bainahu wa bainal muslimina ahadun tsakanin su da musulmi akwai alƙawari nan malam ya tara almuahadun da ahlu dhimma tamkar abu ɗaya ne amma a wajen hukunci malamai suna raba tsakanin su mithlu ma hasala lil aslimiyin kamar yadda ya faru ga banu aslam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waqta khurujihi ala makkata qad wada'a hilal ibn umair lil aslami ala an la ya'inuhu wa la yu'ina alayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai fita daga makka yayi hijira yayi alƙawari da Hilal ibn Umair al-Aslami jagora ne na kabilan Banu Aslam ala an la yu'inuhu wa la yu'ina alayhi cewa shi kabilan Aslam ba za su taimaka wa annabi ba wajen yakan Qurayshawa sannan ba za su taimaka ma Qurayshawa wajen yakan annabi ba ai kaga alƙawarin ne mai kyau ko mu ba za mu yake ku ba kuma ba za ku yake mu ba ya halatta wannan yana cikin law of diplomacy na musulunci tsakanin ƙasa da ƙasa ta musulmi da wacce take ta kafirai sai a yarjejeniya ba za mu taimaka wa kowa wajen ya yake ku ba kuma kada ku taimaka ma wani wajen ya yake mu ya halatta za a yi wannan ba laifi bane mun gane go dan haka yanzu idan an samu kasar musulmi misali yanzu a ce Saudi Arabia sai ta kulla yarjejeniya tsakanta da America mu ba za mu taimaka ma wani ya yake ku ba kuma ba za ku taimaka ma wani ya yake mu ba akwai yarjejeniyar kasuwanci a tsakanin mu to me yasa ba wa shari'a wanda zai magana akai wanda bai san musulunci bane bai san meye hukuncin da musulunci ya tanadi ba tun kafin a kafa kafasar Saudiya duniyar kai ma an maka haka kai ma da kake nan lokacin da ake karkashin daulatul Uthmaniyya daulatul Uthmaniyya lokacin ita ce daula da duk musulmin duniya baki daya a karkashin ta suke ita ce wanda ake ce da ita Ottoman ai Uthman ne daulatul Uthmaniyya sai suke ce Ottoman Uthman din ne aka bata aka ce Ottoman Ottoman Empire yan boko ai sun santa Ottoman Empire ba akwai treaty da suka yi batun kafin ai face wall wo ko babu ku je ku karanta tarihi za ku ga to nan yace Allah yu'inuhu wa la yu'ina alayhi wa ala man wasala ila hilalin kuma cewa duk wanda ya tafi wajen hilal cikin kabilan aslam ya san mafaka koda ku ba quraishi ne da ake yaki da shi wala jaa ilayhi ya fake a wajensa falahu min aljiwari mithlu alladhi lihilal to yanzu yana da mafaka irin wadda shi ma hilal yake da ita da shi da kabilarsa kaga wannan hukunce hukunce ne na diplomasiya ko eh hukunce hukunce ne na diplomasiya sai kaga misali kaman yanzu kasa kaman yanzu misali a ce a wata kasa Najeriya tana kawance da wata kasa akwai hulɗar jakadanci tsakanin su da ofishin su anan na jakadanci mu ma da ofishin mu na jakadanci a can to idan wani mutum a cikin kasar misali waccan kasar yanzu ko da misali a ce wani mutum ne anan kasar dan Najeriya sai aikata laifi da ya aikata laifi kafin a kama shi sai ruga ta ina sai samu ya shiga embassy din wata kasa mun fahimta ya shiga embassy din wata kasa to fa ba za a kama shi ba inda a ce embassy din kuma sun amince su ne ma suka gayyace shi suka bashi mafaka to ba wanda zai kama shi ya sami immunity to dama musulunci yayi tanadin waɗannan ababe ba wai bakon abu ne turawa suka kawo mana ba mu mun san shi a musulunci dama akwai shi kaga manzon Allah tun lokacin kafin ma ya kafa daula tasa ta musulunci a Madina a lokacin da zai fita ana tsammanin kafa wannan daula in an je to sai aka soma tsatsara waɗansu sharuɗa na diplomasiya tsakaninsa da waɗansu al'umomi daban to kaga wannan sai suka zamanto ahlul dhimma kamar yadda malaikawa su ana amma al mu'ahadun ne kafiran amana to ya za mu amalance su su ma za a musu mu'amala irin yadda za a yi mu'amala da munafiki da aka ce duk inda ka same shi kama shi yake shi to shine yanzu abin da Allah zai ambata mana illal ladina yasiluna
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أو يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا
to ga nau'i na biyu sai Allah ta'ala yace can dangane da munafukai an ce ku kama su duk inda kuka same su ko a hilli ne ko a harami ku ribace su a matsayin fursunonin yaki ko kuma ku kashe su in kisa ya kama to sai aka istitna'i illa alladhina yasiluna ila qaumin sai dai wadanda suka fake yasiluna ayaljiuna sai wadanda suka fake ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun zuwa ga wasu mutane wadanda tsakaninku da su akwai alkawari shi wannan shi mai laifi ne fa kuna neman sa amma sai ya gudu ya san mafaka a wajen mutane kafiran da akwai alkawari tsakaninku da su to yanzu shi ma ya san mafaka irin tasu duk da cewa adbaya neman sa kuke yi to kage yanzu shi ma ya samu kariya mithaqun ai ahadun bil imani wato ai ahadun wato akwai alkawari tsakaninku bil imani lahum wa liman wasala ilaihim imma dai sun yi imani ne ko kuma akwai alkawari a tsakanin ko kuma ba iman bane kuskure ne ina ji al-aiman ya kamata wato akwai alkawari a tsakaninku wa liman wasala ilaihim da wanda duk ya sadu zuwa gare su kama ahadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama hilal ibn umayr al-aslami kama yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulla alkawari da hilal ibn umayr al-aslami ala Allah yu'ina ala annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi hilal da jama'ar sa ba za su taimaki kowa ya yaki annabi ba wala yu'inuhu kuma ba za su taimaka wa annabi wajen yakan kowa ba sun kulla wannan to ai kaga wannan din shi ma rage makai abokan gaba ne ko ba haka ba wa ala anna man laja'a ilaihi kuma aka kulla alƙawarin cewa duk wani ma wanda musulmi suke neman sa in dai ya tafi ya san mafaka a wajen hilal da kabilarsa ta aslam la ya ta'arradu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lahu annahu ba zai bujiro masa ya kama shi ba sai ake wannan yarjejeniya din to shine sai Allah ta'ala ya ce waɗanda kawai ba za ku kama ba daga cikin munafikan da za ku nema sai dai waɗanda suka gudu suka san mafaka a wajen kafiran da tsakaninku da su akwai irin wannan alkawari au ko kuma nau'in kafirai ja'ukum ay allazina ja'ukum wadanda su kafirai ne babu alkawarin a tsakaninku amma yayin da suka zo wajenku suka hadu da ku hasirat suduruhum kirjin su yana musu kunci suna jin ba dadi ay baqa suduruhum an yukace lokuma akan a ce su yake ku duk wanda zai shawarce su akan ku je ku yake musulmi za su ji ba sa so ba alkawari tsakaninku da su amma zuciyar su ba ta sha'awa ko daya su ga sun yake musulmi ma qaumihim tare da jama'ar su aw yuqatilu qaumahum kuma zuciyar su tana yin kunci ba sa sha'awan ko kadan su yake jama'ar ta su kuma tare da musulmi mun gane batun ko babu alkawari tsakaninku da su to amma duk lokacin da mutanen su suka ce aje a yaki musulmi su ba sa so za su ji kunci a cikin zuciyar su kuma duk lokacin da musulmi za su zo su ce ku zo mu haɗu tare da ku mu yaki jama'ar ku nan ma ba sa so ai ba su musulunta ba to su ma irin waɗannan sun samu kariya ba za ku taba su ba mun fahimta ko sun samu kariya ba za ku taba su ba ai saqata anhumul asr wal qatl akama su zama ribatattu ko a kashe su su ma wannan hukuncin ya fadi gabarin su walakin sai dai la yuwalluna ba za a jibince su wajen gudanar da al'amarin musulmi ba tunda ba su musulunta ba wala yantasiru bihimul muslimun ko musulmi ba za su nemi taimako a wajensu wajen yakan musulmi ba wato wajen yakan kafirai ba an ce akwai irin waɗannan mutanen da suka je yakin Badar daga cikinsu akwai Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas ibn Abdul Muttalib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za shi dai da shi da wansa Abu Talib duka cikin ummomi ne na mahaifin manzon Allah Abu Talib kani ne ga mahaifin manzon Allah shima Abbas kani ne ga mahaifin manzon Allah, Hamzatu shima kani ne ga mahaifin manzon Allah, duk uwa daya ba daya suke. Abu Lahab dan wuta shine uban su daya, wanda su al-mu'arikhun suna cewa uwa daya ba daya suke, amma abin da yafi tabbata uba ne ya hada su uba daya suke da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma wan mahaifin annabi ya girma mahaifin annabi kuma yana da dukiya da yawa. To Abbas tare da wansa Abu Talib suka dinga bada kariya a annabi har lokacin da Abu Talib ya rasu. Abbas ba shi da karfin da Abu Talib yake da shi, dan haka sai ya kasa bada gudunmawar da ake bukata wajen kare wannan dan wannansa. Annabi ya rayu cikin shekara uku na kunci kafin Allah ta'ala ya masa umarni yayi hijira. To lokacin da za a yi yakin Badar, farkon shekara ta biyu bayan hijira, a wannan lokaci an tilasta ma da dama daga cikin kabulan Bani Hashim akan su ma su fita su je yakan annabi da sauran musulmi, alhali su kuma ba sa so, waɗanda ba su musuluntan ba ma ba sa so. Ai su ne suka yi sadaukarwa tsawon shekara uku, aka musu wani abu mai kama da dangwal fulaku ko aka kisaya da sayarwa a wajen su, aka yanke musu mu'amala muqata'a. To don haka Abbas tilasta shi ake wajen fita yakin, amma baya so. Shi yasa lokacin da ya je yakin ma bai daga takobinsa ba. A ciki akwai irin su Walid ibn al-Walid ibn al-Mughira, dan uwan Khalid ibn al-Walid, bai musulunta ba amma zuciyarsa tana kunci, tilasta shi aka yi akan cewa sai ya fita zuwa ga wannan yakin. To akwai irin waɗannan. To shi saka Annabi sallallahu alaihi wasallama sai wasiya irin waɗannan kada a kashe su dukkan su, ba wanda ya daga takobi a yakin Badar, an tilasta su zuwa ne amma kuma ba su yakin ba. To Annabi ya ce wanda ya gama da su kada ya kashe su, a kama su kawai. Kuma da aka kama su aka towar da su, shi wancan an yi fansar sa wannan, kuma Annabi ya nemi alfarma aka sake shi. To shine nan Allah ta'ala yake cewa aw ja'ukum hasrat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum, ko kuma waɗanda suka zo wajen ku amma fa kirazan su sun yi kunci akan tilasta su su yaƙe ku, ko kuma a ce su yaƙi mutanen su nan ma ba sa so. To su ma wannan hukunci na kisa da kama su a matsayin prisoners ya sarai. Allah ya ce walau sha Allahu, inda Allah ya so, tasliduhum alaikum, inda Allah ya so ya sallatar da su a kanku, la sallatahum alaikum, da Allah ya mamayar da su a kanku, bi an yuqawwi qulubahum, da Allah sai karfafa zuciyarsu su ma su kara sojoji a kafiran da suke yakar ku. To amma sai Allah ya tausasa zuciyarsu su ba sa sha'awan yakan musulmai, ko da ku su ba su musulunta ba. Falaqatalukum, kuma da sun yake ku inda Allah ya so, walakinahu lam yasha'u, amma Allah bai so hakan ya faru ba. Wa alqa fi qulubihim ru'ba, Allah ya jefa tsoro da kuma furgici da kuma kiyayya na su yaƙi musulmi din a zukatansu. Don haka Allah ya ce fa in i'tazalukum, to irin waɗannan idan har suka rabu da ku, falam yuqatilukum, ba su yaƙe ku ba, wa alqau ilaykum as-salama, kuma suka miƙa muku ta yin zaman lafiya, ai as-salah, suka miƙa muku sulhi ko da ƙasa ce, ai in qadu, mana jawabin shartin shine ai in qadu, ku jayu zuwa ga wannan, ku jayu ku bi wannan sulhu, in sun taya muku sulhu to ku bi sulhu. Kamar yadda Allah ya faɗa kafiran da ake yaki da su ma, Allah ya ce wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah, idan sun karkata zuwa ga zaman lafiya ana fafatawa sai suka ce kai yakin nan fa yaki ci yaki cinyewa asara kawai muke, ya kamata mu zo around table mu zauna mu sulhunta, mu san yadda za a yi exchange musayan sojojin da aka kama, a zama zama zaman lafiya tsakanin mu, kowa ya fahimci juna, to kar ku ki. To Allah ta'ala ya ce fa in tazalukum, in dai har suka rabu da ku ba su yaƙe ku ba, falam yuqatilukum, ba su yaƙe ku ba, ko da daula ce ta kafirai, wa alqau ilaykum as-salama, kuma sannan suka miƙa muku ta yin zaman lafiya, to ku rabu da su, ku karɓi wannan ta yin zaman lafiya, inda sharɗi uku nan ya tabbata, ko da ƙasar kafirai ne ba su yaƙe ku ba, kuma wato sai rabu da ku kuna sha'aninku na addinin ku,
kuma basu yake ku akan addinin ku ba kai hasali ma sai suka muku tayin zaman lafiya tsakanin ku da su to me zai sa ku yake ku ku yake su ku rabu da su inji Allah fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila Allah ta'ala bai sanya muku wani dalili da za ku yake su ba ai sabilan tariqan bil akhd wal qital Allah bai sanya muku wani hanya da za ku kama su ku yake su kuma su abin da ya kamata ayi a kafiran da ake yaki da su ba wannan nan sai ku basu tare da cewa wannan aya waɗansu malamai cikin sahabbai kamar Abdullah ibn Abbas yana ganin cewa ayar mansuha ce wannan hukuncin an shafe shi inda Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin suratu bara'a dan ita ce karshen wanda ta sauka cikin dokokin yaki da Allah ta'ala ya ce fa idan salakha al-ashhurul hurum فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا اقاموا الصلاه تو انا سيدي انس مسلمتا ني كاي والله اعلم نعم نوعي نا اوكو ستجدون
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَكُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِبْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا
الله تعالى يقول ستجدون آخرين ينزعف نوعين أوكو ثم أشار إلى نوع ثالث ya ishara zuwa ga nau'i na uku faqala yace satajiduna akharina za kuma ku samu wasu kafiran daban manukum su kan suna neman su zauna lafiya da ku su ba ku aminci bi izharul islami indakum za su bayyana muku musulunci wayamanu qaumuhum kuma suna nufin har ilau su samu aminci a wajen mutanen su ma kafiran kaga an dai koma zuwa ga nifaka kenan ko wa idza laqul ladhina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum to irin wadannan nau'i wadanda suke zulwa jahaini ko da kasa ce wadda take ta kafirai za ta nuna tana tare da ku ku musulmi sannan a bangaren guda kuma za ta zan tare da kafirai da kuma za su yake ku to sun fada karkashin wannan batu satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum za ku samu wasu daban wadanda suna nufin su aminta a wajen ku sannan kuma su aminta a wajen mutanen su idan raja'u ilaihim idan sun koma zuwa gare su an bada misali da wadansu kabila cikin larabawa wa hum banu asadin wa banu ghatfan sune banu asad da kuma ghatfan kanu min hadir almadina su sun fi kusa da madina akan quraishawa fatakallamu bi kalimati alislam sai suke fadan magana magana wacce take irin ta musulunci kaman sun karkata zuwa ga musulunci riya'an domin nunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmi tamkar suna tare da su وهم غير مسلمين الحال يسوب مسلمي بني وكان الرجل منهم يقول له قومه متن زي ايه زوا وجن مسلمي يا نونا شي كمان مسلمي ني ان يقوم وجن جماعه za su ce masa bimaza amanta shin da me kai imani ne kai kan hakikatan gashi kaga ka nuna wa musulmi kaman kana tare da su fa yaqulu sai ya ce amantu bi hadha alqiradi wal aqrab wal khunfasa na yi imani da wancan burin da wancan kunamar da wancan beran wato yana nufi dai gumakansa ababen da aka sassaka na gumaka ka san ba abin da ba a sassaka a matsayin gunki ko ba sai mutum kawai ba naga wani ma wani bidiyo kasan India wata katuwar sadda za su ma mu da min watan da'a wannan layar wallahi ko sashiya sosai wata farasol ta sha wanka sai mutun yazo ya kwanta shi kuma abunan shi aba a ce malam ba me za a ce masa ne abu da yayin yan budist ne shi dai abun nasu jagoran nasu yana rike da ita mutun sai ya kwanta flat ita kuma har wani yanga take ma kafin ta daga kafar sai ta daga sai ta taka ganin bayan sa in ta taka ganin bayan sa shi kuma sai yana rike da kafar daya kafar yana rike da kafar sai ta daga sai ta taka ganin bayan sa sai kuma ta dage training din ta akai sai kuma ya tashi irin haka haka din nan sai ya tafi wani ma sai ya zo ya sake kwantawa yana samun tabaruki to sai ya ce amantu bi hadhal qirad wal aqrab wal khunfasa wato sai ya ce ina nan a cikin addinin ku sai ya ga ya musu haka wa idza laqu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma in ya hadu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu sai su ce inna ala dinikum ai muna kan addinin ku sai su ga wa sahabbai haka yuriduna bi dhalika al amn min al fariqaini wai su da hakan suna nufin su samu amintuwa a tsakanin bangare biyu la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i to Allah ya ce kullama ruddu ila alfitnati duk lokacin da aka maida su kuma zuwa ga fitina fitina ana nufi shirka aidu ila shirki kamar yadda Allah ta'ala ya ce wal fitnatu ashaddu min alqatl ay ashirk ita ce ashaddu fitnati to duk lokacin da aka kira su zuwa ga shirka urkisu fiha sai ka gansu kawai sun afka a cikin ta dama suna kusa da ita ashaddu wuqu'in afkawa mafi tsanani to Allah ya ce hukuncin waɗannan fa in lam ya'tazilukum su kan masu irin wannan fuska biyu idan har ba su rabu da ku ba bi tarqi qitalikum ba su daina yakar ku ba sharadi na farko wa yulqu ilaykumus salama ai wa lam yulqu ilaykumus salama kuma ba su jefa muku zaman lafiya ba ba su muku tayin zaman lafiya ba wa yakuffu aydiyahum kuma ai lam yakuffu aydiyahum ba su kame hannunsu ba an kum gabarin cutar da ku ba wadannan abubuwa uku ba su yi ba ba su rabu da ku akan hidimar addinin ku ba suna tsangwaman ku sannan ba su muku tayin zaman lafiya a zauna lafiya tsakaninku da su ba sannan ba su kame hannayensu daga cutar da ku da yakar ku ba to ko da sun bayyana muku cewa su musulmi ne kuma suna bayyana ma arna ma cewa su tare da su suke Allah ya ce fa khuduhum ku kama su lokacin da yaki ya faru ku kama su bil asr wajen riba cewa su zama fursunoni waqatuluhum kuma ku kashe su haithu thaqiftumuhum duk inda kuka same su ai haithu wajadtumuhum duk inda kuka same su fi hillin ko a cikin hilli ne inda ya halatta ayyaki aw haramin ko a cikin haramin makka ne inda ya haramta ayyaki ku yake su an ibn abbasin an samu daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda anna bani abdiddar wannan kabila ta larabawa banu abdiddar kanu bi hadhihi sifa su suna cikin wannan sifa to Allah ya ce wa ulaiikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina wadannan kan an sanya muku dalili bayyananne akan ku yake su su kan ba hana ku ba kage yanzu nau'o'i uku nan da aka ambata na kafirai wadancan dama ya kasu kawai aka ce ayi na biyu aka ce a suna da kariya wanda ya samu mafaka a wajen su ma ya samu kariya nau'i na uku masu fuska biyu su sai aka raba in sai rabu da ku kuma ba su yake ku ba kuma ba su tsangome ku ba kar ku yake su amma in dai sun ba su rabu da ku ba kuma suna yakar ku kuma ba su muku tayin zaman lafiya ba ku yake su Allah ubangiji ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure ko muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum